نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا هكا ألا تشكيك وانسار يومنا رانر شاؤكو جواتن خدو وتر ربيع الثاني شكرا تادبو لأري هدو الثلاثين لتفوس بحجر منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغمخز ومدينة wato tarihi da ranar 11 ga watan 1 shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam. A ci gaban karatunmu na littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin na Imam An-Nawawi, Allah ya ji kansa da rahama, muna nan a babi na 11, babun fil mujahada, wanda a ƙarƙashin wannan babi za mu tashi hadisi na 105, wasu kuma nasu za su ransa 106. In ka lissafo kuma wannan babi kai za mu tashi hadisi na 11, a jerin kuma hadisan da muka karanta tun daga farkon littafin zuwa nan hadisi na 105 zuwa na 106 a wajen wasu nasu bugu. An ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an karɓo daga sahabin annabi Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya yarda da shi, قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمينشن ألا استفتع غريش ياتي الجنة الجنة أقرب إلى أحدكم إتتي تفقسنتي بدا ينكو من شراك نعله في يد قسنتن بكي تكاننسا لما أوكن تاكلمنسا والنار مثل ذلك وتاما كما حكتك معنى إتتي تفقص دوات آنهم متنكو إيدا تشكمو في يدا قسان شندك تخانا سدا مدوكين تاقل منسا. رواه البخاري، إمام البخاري رويتونا حديثي. صحابا حديثي كما دمك جشيني عبد الله بن مسعود ابن غافر الهذلي معنى دن قبيل الهذيل دايا daga cikin wadanda suka shiga addinin musulunci a karan farko lokacin da shigar sa take da wahala da wuya. Yayi hidima ga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana rike wa manzo takalma, yana kulawa da matashi na manzo, matashin kai da asuwaki da abubuwan da suka kama da haka. Ya halarci yakin Badar, ya kuma halarci dukkan yakokin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi. Ina daga cikin shugabannin sahabbai, malamai a tsakankanin sahabbai, Allah ya datar da shi da haddace littafin Allah Al-Qur'an. Ina daga cikin wanda suka ba da gudunmawa Al-Qur'an ya kammala ya haɗu har ma muka same shi yadda muka same shi. ya karbi sakon karatun littafin Allah alqur'ani na surori dai har guda 70 daga bakin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina da falaloli masu dimbin yawa. Allah karbi rayuwarsa a shekara ta 32 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a garin Madina. Bayan haka wannan sahabi a ce gaban hadisin yake cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce aljannatu aqrabu ila ahadikum aljanna ita ce tafi kusanci da dayan ku min shiraki na'lihi fiye da kusancin da ke tsakaninsa da madaukin takalminsa wan naru mithlu zalik wata ma kamar haka take wajen kusanci tsakaninsa da ita. Malam Ahmad bin Muhammad na littafin al-Misbah al-Munir a lugha da ya zo bayani a kan shirak da ya ratso cikin wannan hadisi min shiraki na'lihi yace abinda ake nufi da shirak shine wato ainihin ka ce igiya wacce take kasancewa a kan doron ƙafafuwa na takalmi. Kaga shine madaukan kenan, madaukan su suke zama a kan doron ƙafafuwa. To shine manzo yake cewa kusancin da ke tsakanin waɗannan madaukai wanda duk wanda zai sa takalmi su suke rike da ƙafar tasa ya sa takalmin ba zai subale ya faɗi ba, bayan da za a yi kai tafiya ba su tafiyar takalmi in ba su ba zai ba in ka sa ma wasu ka cewa zai riƙa sai dai karka aje ƙafarka a ƙasa. Saboda haka su da suke riƙe da shi gefe da gefe da kuma can ƙarshe su ne takalmi. To yadda suke da jikin ƙafar mutum ba yadda za a yi tafiya ba sa taɓa da jikin ƙafar mutum, suna na riƙe da ita ƙafar suna na riƙe da ƙafar tana na riƙe da su. To wannan duk da yadda suke da kusanci dab da jikin ɗan adam to aljanna ta fi haka kusanci da shi. To malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji ɗansa da rahama yake cewa ana buga misali da maɗaukin takalmi idan ana so a yi misali a kan wani abu na dab da mutum, duk abin da yake kusanci da mutum. To ana so a bayyana kusanci ya kai kusanci to sai a yi misali da maɗaukin takalmi. Shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a wannan hadisi don ya nuna wa al'ummarsa cewa aljannar Ubangiji a bar samu ce a sauƙaƙe dab da mu take, dab da ita muke, haka kuma al'amarin wuta dab da ita muke, dab da mu take. To da ka gefe da gefenka imma aljanna imma wuta. To shine yake faɗa mana cewa tsananin kusanci da wato kaiwa matuƙa na kusancin aljanna da kowane ɗaya daga cikinmu, kusancin ya fi irin kusancin da ke tsakanin kowane ɗayanmu da maɗaukin takalminsa. To shine malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji ƙasa rahama yace idan mutum ya tsaya tsaye kallon wannan hadisin zai tarar da hadisin yana kunshe da kwaɗaitarwa kuma a lokaci guda yana kunshe da tsoratarwa da razanarwa. Abu biyu yake kunshe da shi. In ka ji aljanna kowa zai so a ce, in aka yi magana wuta kowa zai ce ba ni ba, zai fatan ba haka ba ko? Kira ka a lokaci guda an faɗa maka abin da zai sa ka shauƙi da ƙauna da bege, an kuma faɗo abin da zai sa ka firgita da shiga damuwa da tashin hankali. To wannan irin salon da alqur'ani yake tafiya a kai kenan, haka kuma salon hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama suke tafiya a kai. Harka ta kira zuwa ga Allah da an karar da bayi abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata su yi ba, sai ana faɗo abin da yake mai daɗi da yin albishir, kuma a faɗo wanda yake mara daɗi da tsawatawa. An fahimta ku? Abin haka yake tafiya, ruwan sanyi da na zafi, ɗaci da zaki ko to haka abubuwan suke tafiya haka ko gurin jarraba da Allah subhanahu wataala yake sai jarrabe ka da abu mai dadi mai kyau abin sha'awa abin bege abin fata a lokaci kuma sai jarrabe ka da mara dadi to haka abubuwan suke tafiya wuta da ruwa ko sanyi da zafi zaki da daci haka abubuwan suke tafiya so da haka duk wanda zai kira da zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ya tafi irin wannan salo a fado abin alkhairi abin da za a kai ga samun nasara a kwadaitar a zaburar dan ayi a dace da wannan alkhairi a fado abin da yake mara dadi ne wato ainihin tada hankali da sa damuwa a tsawatar a nuna da cewar a kiyaye wannan abu dan a kauce masa to hadisin yana dauke da irin wannan salo da Allah subhanahu wataala yake bi ko manzo sallallahu alaihi wasallama yake bi wajen isar da sakon Allah subhanahu wataala zuwa ga al'ummarsa saboda haka jumlar farko da take cewa aljanna ta fi kusanci da kowanne daya mu fiye da kusancin da ke tsakaninsa da madaukin takalminsa anan ne kwadaitarwar take da kuma yin albishir din in aka faɗa sai ka ji dadi an ce aljanna dab take fiye da kusancin da ke tsakaninka da madaukin takalmin zaka yi murna zaka so a ce haka ta faru ana kuma faɗo daya bangaren nan kuma sai ka ji hankalinka ya tashi razanarwa ta same ka da firgici saboda haka wannan hadisi yana dauke da waɗannan gabobi kamar haka malam ibnu battal Allah ya ji kansa da rahama shi kuma da ya kalli hadisin sai ce to abinda ake so mu fahimta sakon da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so isar mana a wannan kalmomi guda biyu yana sanar da mu ne cewa biyayyar Allah subhanahu wataala tana sadar da bawa zuwa ga aljanna dab da dab har ya kai ga shiga cikin ta inda zaka dauko kanka bin Allah to aljanna dab take da kai kana mutuwa can zaka tafi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa wanda ke karanta ayatul kursi daddare babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa tazarasa da shiga mutu da aljanna mutuwa ce kawai ana cewa ya mutu can za a kai shi kaga ayatul kursi abinnan ayatul kursi aya ce guda daya cikin ayatul alqur'an ta kunshi wato ainihin bayani akan girman Allah subhanahu wataala da haƙƙoƙinsa da sunaye da siffofi da abubuwan da basu kamata a jingina masa irin su gengedi irin su bauchi bacci to idan ka karanta ta manzo yace babu abin da zai hana ka tafi aljanna face mutuwa kana mutuwa san za ka tafi haka irin abin da ya shafi karanta suratul mulk ita ma tana zama shamaki daga fuskantar azabar kabari wanda ku bai fasa azabar kabari bai samu nema kabari ai so mutabin da zai tafi aljanna suna ka sai ake sanda mu irin waɗannan ayyukan alkhairi irin waɗannan abubuwan kirkin in kana zance su kuma da su abin yi to aljanna dab take da kai mu yatta a ce ka mutu can zaka tafi Allah ya sa mu dace sannan sai yake cewa kuma har wa yau hadisin sai yake sanar da mu cewa sabon Allah kuma kusanta bawa yake da wuta in dai ka sabarwa kanka ka zabarwa kanka ka daukarwa kanka ka saba Allah to dab take da dab kake da tafiya wuta saboda haka kana faduwa ka mutu to can za a kai ka saboda abin da kake na sabon Allah dama sharar fage ce kusanta kanka da ita wutar misali manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa cikin al'umman da suka gabace mu an yi wasu mutane guda biyu ɗan uwan juna ɗaya daga cikin su ira da yawan yin sabon Allah ɗaya kuma mutumin kirki ne mai biyayya ga Allah sai yake ta tsawata wa ɗan uwansa wane ka kiyaye Allah wane ka daina abin da kake to wata rai zotar da shi na aikin sa wace wai kai an aiko ka ne ka zama mai sa ido a kaina baka da abin yi sai dai kai in ka ga wani abu ka takura wannan sai shi kuma ta so sa maka rai shi da yake masa wa'azi yake kokarin rabo shi da wannan abu da yake na rashin dacewa sai kuma igaggawar sakin baki sai cewa ai kuna rantsa da Allah, Allah ba zai zafarta maka. Manzo yace sai Ubangiji subhanahu wataala ya ce waye yake rantsuwa ba zan gafarta wani bawa na ba, mun yi haka da shi to na gafarta masa, shi kuma abin da ya ban karba ba aikin sai a banza. Tunda ai sai an karba aikin zaka tafi Allah da kai danku, to ban karba ba. Tunda har zai kirji ya faɗi wani abu da bai je ya ga abin da zartar wa bawa na, bai san kaddara ta, bai san me na hukunta ba, sannan dan wuta aljanna na wani, amma tunda hayyaran tsaye ba zan gafarta masa ba, to ai ne mai gafara ko wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, ba mai gafarta zunubi sai Allah. Ya ce ko ba zan gafarta ba, ni na gaya masa to na gafarta masa, shi kuma aikin dai ban karba. Kaga cikin dan kankarin lokaci abinda yake gaba daya lalata shi, cikin dan kankarin lokaci ya jefa kansa cikin matsalar da ba zai fita. To shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake ga mana wuta ka tattake da kowanne dayan mu fiye da kusancin da madaukin takalmin mu yake da shi da mu. Kun ga wannan kalma ta kai shi ta baro, ta zama dalilin halaka. Saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana waɗannan bayanai. Malam Ibn Battal yake cewa saboda haka wanda yake saban Allah subhanahu wataala to yana kusanta kansa ne da wuta, ila ƙarayin dab da ita ne, da zarar ya mutu akan haka to wuta zai tafi. Sannan sai yake cewa da biyayyar Allah din aikin kirki da kuma saban sukan iya zama masu sauki. A to cewar wallahi Allah ba zai gafarta maka ba, ai ba ta da wuya faɗa ko, amma mai faɗar kuma mai ja masa halaka. Ko manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ƙarshen magana ta zama la ilaha illallah sai ce min dakhala aljanna, wanda ƙarshen magana ta zama faɗar la ilaha illallah to aljanna zai tafi, zai shiga aljanna. Ya ma shiga aljanna. To kaga karta la ilaha illallah ga wanda Allah ya sawwaka masa ita ba ta da wahala fara. Ɗan sakanni ne. La ilaha illallah kaga fara. Wallahi Allah ba zai gafarta maka ba, ɗan mintuna ne, ɗan sakanni ne ba. Da kai minti ba. Shi ya tafi ta, wannan ya tafi aljanna. Ko? To saboda haka sai hadisi yake sanar da mu cewar da aikin kirki da aikin tsiyar duka sauki ne da su, ga wanda Allah ya sauke masa yin aikin kirki sai zama dalilin tafiyarsa aljanna, kullun sai zama ƙara kusantar da yake, kullun dab da ita yake. Ga wanda ya zama aikin tsiya, aikin sharri shi ne abin yinsa, sai zama kullun ƙara kusantar wuta yake, kullun dab da ita yake. Saboda haka sai yake cewa abin da ya dace da bawa, abin da ya dace da mutum ya kiyaye kyamata ko nisanta, abin alkhairi ko mai kankantarsa, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, haka manzo sallallahu alaihi wasallam, kada ku raina wani abin aikin kirki ko mai kankantarsa. Manzo yace walau an talqa akaka bi wajhin talib, koda kuwa ka hadu da dan uwanka musulmi ne da sakakkiyar fuska, wannan sakin fuskar da kai yaji dadi kana da sakayya da lada, da zaka mutu a wannan lokacin ka cika akan yin aikin kirki, ka mutu da abin kirki. Kaga da sakin fuska wani abu ne na aiki, wani abu ne da sai wanda ya kalle ka ma zai san ka saki ko baka saki ba, ba magana ba ce. To wannan abun sai manzo yake cewa kakkare ne shi, mai yiwuwa shi ne dalilin tafiyar ka aljanna. Saboda ta tarannan min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akaka bi wajhin talib, kada ku raina wani abin kirki ko mai kankantarsa, ko da kuwa ku haɗu da abokin ku ne ko ɗan uwanku da sakakkiyar fuska. Saboda kada bawa ya raina abin da zai yi na kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da sarun rahamarsa da dace da shiga aljannarsa. Da wani an magana cewa wani a sa hannu a ɗan shigo ya ce to ai kila da daya ina azumi ina sallah to an karba ka sani ba ka sani wannan da kake raina wa shi ne sanadin to a je ma an karbo wadancan wannan din in kai aika ba za ka ci ba baya ba mataki da daukaka za ka sake samu in kuma ka daki da kanka shi bai ba baya za ka yi in kuma ka karbo wannan ba kai abin za ka tafi saboda haka yake cewa kada a raina abin na kirki haka kuma duk abin da aka ce da kai na sharri ne ka yi kokari ka nace shi kada ka rika daukan cewa ah to dan nayi kaza ma ga masu kaza nan ga masu kaza inda ka zo kake cewa nayi haƙinci na hada kaza da kaza to kada ga masu ƙara jiro nan su ci kuɗin mu ta ama su ƙara jiro da abin da suka za ka masu kai kore naka za ka maka ko ina ruwan karin masu ƙara jiro su ya shafa wannan da kai kai shine ya shafe ka shine matsalar ka ba ta su ba an fahimta ko kina ga mutane hangen wani da an magana nasa laifin ko ta samu matsala ci wani ake yi kaza kaza shi kai ko matsalar ku kenan ga masu jibga jibga laifin nan kun yi ku da ɗan luwaɗi ɗan maɗuko ɗan kaza ɗan wani ta lissafuwa an ka ce to mu je ka nuna mana su kuma ai shi ba ka yi kinifi sannan ma matsala ce aukasan su ma ɗan luwaɗin da ɗan zinar da kaza 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 to a dama ana so za a tsaye masa da hajji mu je a nuna mana da zaɓi sai ka ce shi ba ka yi kinifi ko amma sakin kalmar ba wuya faɗar ba wata matsala ya faɗa to haka za ka ta gani na faruwa to shine malai yake cewa wannan hadisin manzo yana sanar da mu cewa abin da za mu faɗa mu samu aljanna ko mu aikata mu samu aljanna bai da wahala mai sauki ne duk ike da mu abin da za mu furta ya kai mu ga wuta idan dalilin halakar mu bai da wahala ko kuma mu aikata yanzu idan muka dalilin halaka saboda haka da aljanna da wuta duka da suke da mu fiye da duk inda kusancin da muke da shi na madaukin takalmin da bai rabuwa da jikin fatar kafan sannan bayan haka har wa yau malamai suke cewa shi wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina sanar da mu cewa baka san kyakkyawan aikin da zai zama dalilin tafiyar ka aljanna ba kamar yadda baka san mummunan aikin da zai iya zama dalilin tafiyar ka wuta kisa kai dai kokari kaga kana yin nakirki ni kokari kaga kana ne santan na banza shi yasa malam Imam Nawawi ya kawo wannan hadisin a babul mujahada dagiya da kokari na yin aikin da kana tafiya aljanna za ka tafi da dagiya da kokari nan ne santa aikin da kana aikata shi wuta zai kai ka to kai haka ka zama mujahidi ashe jihadi ba sai an dauka kame ba kawai akwai babban jihadi ko tunda wasu sun dau makamin ma amma ko bai zama dalilin tafiyar su aljanna ba kamar da ya faru a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka je yaki da shi ake faɗa irin kokarin da manzo ce ya dan wuta ne wuta ne shi da ake wahayi mai zai faru raunin da yi sai kasa hakuri sai karasa kansa an fahimta ku to kaga ya dau makamin an je da to karewa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikan duk duniya ba je yaki da shi ba an je ya yi yakin ai na kore falo na ka kai sara a kai maka amma bai masa rana ba saboda ba tsakani da Allah ya tafi saboda bai daka hannunsa ya kai sara don Allah ba an fahimta ku sai kin cewa da aikin da nufin idan ba Allah aka nufa ba wata yake ƙara kusanta ka amma kuma daidai lokacin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Abu Bakar Siddiq so Umar ƙara kusanta aljanna suke da wannan abin da suke ko saboda haka ga ma'aikata a filin daga guda amma wannan inda ya nufa daban wannan inda ya nufa daban kuma kowanne duk yake da abin da ya nufa min nufar aikin wuta duk yake da ita wanda ya nufa ayyukan aljanna duk yake da ita mala ibn al-jawzi Allah ya ji kansa da rahama shi ma sai yake cewa ma'anar wannan hadisi ana samun aljanna a sauƙaƙe ta hanyar inganta niyya da kuma aikata biyayya man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada me san yin hadar ubangijinsa salin alif aljanna kai tsaye to ya aikata aiki nagari kuma kada ya tarayya da ubangijinsa a aikin da zai na bautar Allah kaga sai kin kan nufi da kan aiki wanda ayyukan da ake din sai ga basu fi karfin ka iya yi ba a huce kake yin su to sallar da muke yi duka ba mu yin minti 30 a sallar da muke azhar din la'asar din magariba din isha'i wanda yake kaiwa kwata shine mai kokarin gaske shi minti 15 akai ana sallar ko to amma ka kwatanta da kuma abubuwan da zamu dauki lokaci muna fama akan su wanda basu kai wannan ba awa biyu awa uku a sawa mutum din ayi na awa hudu biyar a sake ci a mai da shirana kaza a sake zuwa a zauna musamman irin ayyukan siyasa da aiki sai mutum din ba sai ɗayan dare za a fara shi sai sawu ya dauke kada ma fuskanci abin da aiki a tattauna a tattauna har sai karfe uku sai to abin zai mu daga zuwa jibi don ka tarkata abin sai ga ya kai sallah ina wani ma sabawa Allah ne a ciki to saboda haka inda ya kawo kyauta ta niyya ka kuma wato anin kyauta ta aiki da iznin Allah a sauƙaƙe abinda kake wanda bai fi ƙarfin kai cikin ɗan ƙan lokaci ba shine dalilin aljannanka haka kuma yake cewa idan kuma abinda ya shafi wuta ne duk take da kai a bace mai sauƙin samu a sauƙaƙe ga wanda yake biye wa san zuciyarsa yake sabawa Allah inda ka ɗaukar wa kansu ka san zuciya da saɓon Allah to tabbatar yake da wuta bari mu ɗauko misalin hadisin da muka yi wuce hadis a babin tauba ina jin maka yin shi ko bawan Allah da ya kashe rai 99 saura ɗaya ya cike 100 sai zai tambayi wani mai ibada yake cewa a nuna masa wanda zai wa tambaya zai wuya tuba daga wannan kashe ran da 99 aka haɗa da mai ibada ba malami sai tuba kashewa Allah rai 100 ba ɗan a kyale ka har ba wani maganar tuba za ka ja jikinka a cututtun da zan ja jikina bari ji kafin ji kai bari ka ji sai cika shaidarinsa kawai inda ba tuba a gwara kawai ya ƙara shi sake ƙare amma dai da yake Allah ya so shi da rahama sai da mu da nuna a sanar da shi a nuna masa wanda zai yi masa fatawar zai wuya tuba har yanzu bai karaya ba haka yana sai ya tuba haka da ai da malami ce waye sai ya shiga tsakanin Allah da bawa waye sai ya ce ba za ka tuba ba ai ka tuba Allah zai karɓi tubanka tunda laifin da kake din nan ba na tarayya da shi bane laifin tarayya da shi aka muta ana yi shine ubangiji bai yafe shi kuma shine mafi kirman laifi mafi muni da wanda yake yin sa ba zai tsira ba amma aikin da kake yi in dai ka nufi Allah da tubanka ka tuba Allah zai karɓi tubanka yace kuma ga shawara kaga garin nan da kake zaune a cikin sa gari ne mai matsala inda zaka ci gaba da zaman sa zaka sake komawa shawara ta koma gari kaza akwai bayin Allah masu kokarin bin Allah kusance su sai ka samu sai ka ƙara samun taimako na abin da zaka yi Allah ya yarda kaga niyyar sa ta yi tuba mai kyau kuma aka ba shi shawara yadda zai haɓaka ko inganta tuban sa sai kama hanya tafiya garin da zai je iba Allah akan hanya mutuwa ta riske shi ko nan da zai ga mala'iku na rahama da na azaba wannan suna kasan mu ne wannan suna araban mu ne ko saboda haka a wannan lokaci da suke wannan sai Allah ya sa ɗaya daga cikin mala'iku ya zama alƙali shi to ba haka za a yi ko sai da za a yi garin da ya baro inda ya ka tobar da ida aika aika inda shine za a ce mata tarbiya a auno zuwa nan inda ya fadi ya mutu a kuma aura daga nan inda ya fadi ya mutu zuwa garin alkhairin can da ya nufa inda ya fi kusa nan ne turwar hadisi take cewa irin wannan lokacin kafin numfashin ya dauke ya murgina murgina da zai ita ce ta sa shi wato ya bangara bangaren inda alkhairi yake mala'ikun rahama suka dauke shi kaga a daidai gabar barin duniyarsa a ɗan taƙi da bai wuce kaɗan ba ya mutu ito ba Allah ya karɓi tubansa kuma ya dace da rahamarsa kaga ashe aljanna ta take da shi wannan kuma da a wancan aikin da yake ci gaba bai tuban ba shi kuma wuta da take da shi ko to bari mu ɗauki kuma hadisin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsaye da haddi a lokacinsa na wato ainihin wacce ta yi zina aka jefe ta har wasu ke cewa ka amana ta yi asara kaza kaza ce a kai ku danna wannan maganar ai ta yi tuban da da za a raba mutanen Madina kaf sai kowa ya samu kuma ya tsira tuban da ta yi a ishe kowa ya samu ko za a gaba da za ta bar duniya ne a ƙarshen rayuwarta ne ta kyautata niyya ta nufa Allah ta kuma kyautata farinci na tun kai kanta cewar a tsarkake ta kuma tsarkin ya samu an fahimta ko saboda haka sai abin yake sanar da mu cewa kada mu raina abin kirki na magana ne ko na aiki kada kuma mai baya baya da shi wanda san wanne ne dalilin tafiyar mu aljanna kuma in har za mu dora akan yin sa ka tabbiki da aljanna da zarar aka mutu tafiya za a yi haka kuma aikin da yake na tsiya aikin sharri mu ne sace shi mu yi baya da shi saboda ba mu san a gabar da za a dauki ranmu ba haka dauki ranka a gabar kana aikin tsiya to kacin za ka tafi kamar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi ana tashin kowane bawa ne ranar alkiyama akan abin da ya mutu yana yi idan ka mutu kana aikin tsiya irin wanda ake zuwa aje a dauko su a gidan karuwai suna tsaka da zinar shi da ita sun mutu a tashe ka haka haka ga tsiya ta yi tsiya kamar yadda kuma za ka tarar mai kokarin ibada da bin Allah ya yi sujjada an dago ba a san ya mutu ba sai da ka zana cewa kutan kudewa na gani suna tun kuɗa suna tara ai ba ka ga ya mutu goshinsa yana ƙasa don neman yardar Allah ko haka kina ka shi za ake so kullum ya zama kokarinka aikin kirki a kowace gaba aikin kirki a kowace gaba mutuwar na zuwa sai ta zo maka a gaba ka cika da yin kyakkyawan aiki to bayan wannan magana ta Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa da rahama har wayo Ibn Battal yake cewa in aka tsaya tsaya ka kalli ma'anar wannan hadisi yana zubi daya da hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima lalle mutun yakan iya furta wata kalma min ribwanillah wacce take ta yaddar Allah ma kana yadhunnu an tabluga ma balaga azatansa shi wanda yi wannan kalmar bai zatan ta kai matukar da ta kai isami yaddar Allah a gurin Allah bai zace ta haka ba amma kuma يكتب الله له بها رضوانه الى يوم القيامه sai Allah ya rubuta masa samin yaddarsa saboda wannan kalmar da ya fada da bai dauke ta wata kalma mai girma ba har zuwa ranar da zai haɗu da Allah a matsayin yardan Allah yake ki sakakkare ne abin zaka fada na gaskiya da har za a zo ana nukunukuce ta ai ka san ba fada gaskiya ba sai a zo ana ganin dai kanka a gani faɗi gaskiya inda ka faɗi faɗi gaskiya komai ta kaja maka kafiya faɗi gaskiya kuma sai ga mutum ya kakara amma ko ba zai rika taba ba ko kuma ɗarin ya faɗi kalma da take taɓarna ba ka suna ana faɗa ba iyaka kai ba gurna mamu ba wace kawai harka ce ta cuwa-cuwa kake ɗan yin lokaci irin waɗannan 'yan iskan manya-manyan ka ba haka ba ta da wata ya saki jiki na su ko? Amma za a ce to wannan fa ka ga abin da ya ba daidai ba ne abin da za a yi wani a same shi a gawar su kai a ba da ni ba kawai ka sa ya kallo na ina min kai ba da kai ba a faɗa kirki a faɗa alkhairi a faɗa gaskiya amma kuma a faɗa tsiya ta huga yanan ka cika gari har da wasu sojojin baka ko? Abubuwan da ya faɗa da za a zuwa zaunar da shi a cikin shi to su kai ma da wannan ta ka faɗa ka ji abin da mazo yake cewa ai shi ba haka ba yake ne to ba ka nufi to a shirance abin da ake yi shi yarban siyasa yake to yarban siyasa haka aka ce ka saki harshen ka yarban siyasa kakka la'akari da Allah ya ce annabi ya ce don kuma annabi ya ce in dai za ka abin nan wal kalimatu tayyiba sadaqa sai ka faɗi gaskiya kuma kana faɗar gaskiya Allah zai rubuta ka cikin masu gaskiya za ta shirye da kai zuwa ga ayyukan alkhairi za ta shirye da kai zuwa ga aljanna don kuma kana faɗa abin da yake ƙarya za ta shirye da kai zuwa ga bajirewa da kangara kangara kuma za ta kai ka zuwa ga wuta ko? Amma duk sai kaga duk shaidan ya ƙawata mutum wancan musamman da yayi yasa an ka faɗa ma za a iya sai maka mota a ce ga shi nan kai ma ka ɗan riƙa fanta ba ayan ba a yi masa haka da za su san ka ba ka ba ai ba su ne siyasa ba to duk siyasa da za ta sa ka tsarin aljanna ka ai siyasar banza ce duk siyasa da za ta sa wato kai kanka zuwa ga wuta ai ta zama maka matsala kai siyasar ka ba ka ci ba shi da ya cinye je ya tsaya tukun da zai da kai da taimakon ka da sauran su ka tsara kanka ba lafi kuda ka faɗi gaskiya ka faɗi daidai ka aikata gaskiya ka aikata daidai baka san a gaba da za a ɗauki ranka sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika mutum yakan faɗi kalma ta fushin Allah bai zace ta wani abu ba bai ɗauke ta komai ba amma sai Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa fushinsa har zuwa ranar da zai haɗu da shi Allah yana cikin fushi da shi kuma na ganin kawai ya faɗa ya wuce ina ganin ba komai ba ne saboda haka a dunkule hadisi yana ba mu saƙon cewa aljanna wuta da kowannen su take da bayi hadisin na sanar da mu cewa mu dage mu yi ƙoƙarin yin abin da zai kai mu aljanna yadda Allah ya sauƙaƙa hanyoyin samunta da ayyukan da ake cimmata kuma mu yi ƙoƙari mu dage mu nisanci wuta mu yi baya-baya da abubuwan da suke sa a shige ta sannan hadisin ina sanar da mu cewar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake faɗa cewa babu wani abu da zai kusanta mu da Allah da aljannasa face ya faɗa mana babu wani abu da zai wato kusanta mu da wuta face ya tsawata mana ya ankarar da mu to kaga tunda yace mana duk kowace take da mu kuma an faɗa abubuwan kirki da abubuwan alkhairin da suke masu saukin yadda za su kai ka aljanna kaga an ce ka dage ka an ko faɗa abubuwan da suke nan da nan za su kai ka ga wuta an tsawata mu kaga an ce ka bar su to duk alkhairi an gama maka shi Allah ya saka mun zo da alkhairi wannan shine abin da ya sauka abin da muka dade Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya yafe mu wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd wannan yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mace mai janaba ta taba ko ta dauki dan ta taba shi nono an zai tambaya saku a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha matar manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzo ya ce da ita ɗauko min dadduma nawilinil khumra ɗauko min dadduma sai ta ce ya manzan Allah ai ina jinin al'ada sai ta subhanallah inna haidataki ليست بيدك. يا عائشة تكيك يا هالة حالة كأبا أتاكم هنين كتك أقوم بدون ستأقوم سار نيوانا مغانا تكي فلا نهالة هنين تنا تركي قبير تركي إنا دس كفت صلاة تكي تتدواتو جنن الآلة شين ألا إكي تيوا يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. صحابنا تنبيك غمدا لوكوتن دا ماتا سكي جنن الادا كتشي اوانا لوكتن دا سكي جنن الادا وانا ابن سكي فتن وانا جنن الادا قبل تاج كده كوكوسن جماعتن كودا سادوا da biyan bukatar sha'awa a san da suke wannan jini a waɗannan kwanaki da suke jini hatta ya tsufurna har sai bayan sun tsarkaka fa idan ta tsahanna idan suka tsarkaka suka yi wanka wannan kuma fa'atuhunna min haythu amarakum to wannan sai ke tabbatar mana cewa idan mace tana jinin al'ada tafin hannunta yana da tsarki to idan tafin hannunta yana da tsarki sauran kuma jikin fa tunda shi da idan za a bashi nono bayan kama shi a dauka akwai hada shi da jiki akwai aje shi akan cinya ko sannan ya kama nonon ya tsotsa dan ba an dauko shi da hannun kama nonon shi ma nonon zai kama ya sa a baki ko to shi ma nan sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa da sahabbansa game da tambayar da aka masa a lokacin jinin al'ada tunda an ce mata ƙaurace musu a lokacin jinin al'ada to yaya matar ɗayan mu idan ya so biyan buƙatar sha'awar da ba biyan buƙatar saduwa da ita zai sai manzo ce isna u kullu shay'in illa nikah duk abin da kuke da matan ku na runguma na sumbata ku je ku yi banda saduwa aure ita aka hana kawai sai ke nuna cewar idan mutum ya shafi jikin matarsa mai jinin al'ada don wato a jin runguma ko kis ba ta goga masa ƙazanta ba an fahimta ku kenan sauran jikinta da zai iya taɓawa ba ƙazanta ba ba na jasa ba ce ko tana kaɗan ta jingina yaronta a jikinta ba komai to ayyan tana ina tsotso nono shi jaririn ko da yake ratsuwa daga cikin jikinta ya fito to shin nononta ba kasancewar Allah subhanahu wata'ala da ake cin abin da ake ci yake taciya wanda zai ta bangaren mani ya tafi wanda zai ta bangaren nono ya tafi wanda zai ta bangaren kashi ya tafi wanda zai ta bangaren fitsari ya tafi ko sai yake to wanda ke tafiya ya zama kashi ya masa hukunci da kazanta ne wanda yake tafiya gurin fitsari ya masa hukunci da kazanta ne wanda yake tafiya bangaren mani daga shi ake samar da dan adam ba kazanta ba an fahimta ko wanda yake tafiya ya zama nono abinci ai Allah bai halatta mana abin da ya haramta mana tsarka ne shi an fahimta ko da muka kalli waɗannan dalilan da wannan bayanan ya halatta uwa da take jinin al'ada ta dauki danta ta bashi nono ko bai halatta ba ya halatta ba wata matsala a ciki an fahimta ku to aka ce haka ana jinin al'ada da ba zai sha nono ba sati guda fake dauko dan wata sati take tana yi kaga an ce sai tukuna da numfashi shi kafin ta gama hala ba ada ta an rage mutane da sai dan kuwa ta neman wato abin da za a ci san take jinin al'ada sai ta nemi gwangwanin ta na sarrafa da madara za ta fara jinin al'ada ko to babu wannan to da haka in dai mace tana jinin al'ada za ta iya ta dau danta ta ba shi nono isha ya sha abu mai tsarki jikinta mai tsarki innal mu'mina la yanjusu kariya ma dai manzo ce kai mu'mini ba ya zama kazanta an fahimta ku شوال. عرفاني الله يكشى إنما المشرك إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس. wannan kuma yake cewa Allah za ka tambaya ina tambaya uku masu kama da juna shin matar aure tana iya yin sallama da mutane a matsayin gaisuwa ga ƴan uwanta musulmi idan an haɗu kwarai kuwa a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa mata sallama su ne masa indai a zoce assalamu alaikum wa alaikum assalam gaisuwar musulunci to ya halatta ki sallama ya miki da sallama sallama a miyar da sallama ya halatta ba kuma gana hira ba ta yi ba jiba an fahimta ku sallama dai irin wacce musulunci ya koyar assalamu alaikum ka samu lada ka samu lada wa alaikum assalam ya halatta yake cewa ta biyu mata aure ma'aikaciya tana iya gaisuwa ga abokin aikinta in sun hadu a waje in gaisuwar ta irin ta assalamu alaikum wa alaikum assalam ce babu laifi ko mijinta ne zai ta ce assalamu alaikum an ce wa alaikum assalam ta wuce ka wuce ba wani abu da zai kawo a ransa amma ya kai yaya kai mun haka a ke kuma to ai ke ciki kai mun haka ai to kaga ko hankalin suna ba shi ka tare masa ba ko confirm tattauna kuke ai a tattauna ne ake tunanin shi dan zai shigo amma da iya assalamu alaikum wa alaikum assalam sai dai samun lafiya kan fahimta ko to ita ma aka ta ma irin wannan da ake muna mu ne kake magana ma wai ka iya gaida ita ka kada fa yini ake ana hira ko yini yadda kasan tana ɗakin wajenta da mijinta a tuntuna aka saki hanya amma dai magana ta a tsarin musulunci ne a je ko a kasuwanni ko a gurin wata sana'a ko na gun sayarwa ai mata suna sayayya ba a haramta musu su ga abu su saya ba assalamu alaikum malam wannan nawa ne a haka zare ta siya ta tafi ko isiyar mata ko kuma ba su daidai ta ba ta tafi inda ba ta raurawar da murya shi kuma abin da ya kasa aikin sirwa da sirwa wannan bai saba shari'a to da haka dan an samu magana ba ni kaza in go kaza ko kaza irin wannan a tsakanin mace da miji ya halatta in ba a fita hurumin shari'a a maganganun da za a yi ana ake fita da hurumin shari'a da kuma irin salon da ake bi wajen yin magana amma assalamu alaikum wa alaikum assalam ko ka za na a gane a duniya ta musulmi duk inda ka sani ka tafi saudiya na ake tsaye da haddi har yanzu a duniya ko na ake dokar doka Allah ake binta kai sata a yanke ma hannu kai kisa a kashe ka in ni kisa kai zina a maka bulala in na har jefiya ne a jefe ka kamar an kaje akwai kasuwanni ko mata suna zuwa su sayayya su tafi saboda ita magana tsakaninka da wanda za ku magana ko mace ko namiji inda ba ku fita da hurumin shari'a ba ba laifi ba ne shari'a assalamu alaikum ce a cinikayya ne a wani abu ne babu laifi ba inda shari'a ba ta yadda ba zantawar da ba ta dace maganganun da ba su kamata su gudana tsakaninka da mata ta na ku zaka ta gani zaka ta gani an saki hanya ana ta wannan so da haka wannan shi ne illar amma in dai iya gaisuwa assalamu alaikum ko kuma ina kwana ina gajiya ba gajiya in iya yi wannan za a yi sai ta ba'a ina kwana ina gajiya tambayar halin da ke ciki ne dan wato ainihin ana zaune tare da fahimtar juna da kaza kaza ta ma ita kanta in za a tsaya iya assalamu alaikum wa alaikum salam shi ya fi shi ne abin da za a samu lada ba magana ta gargajiya ko al'ada yake cewa matar aure yar makaranta tana iya amsa gaisuwar dan ajinsu to dama da ya ce ta magana tawwa da ya ce amma kasa ta uku isa ya ce uku ne masu kama da juna inda ko suka kasan wannan ma'aikaciya ce wannan yar makaranta ce wannan kuma ba ma'aikaciya bace ba ɗan makaranta bace hanya ta da ko su mutanen ne suka kasu amma ainihin sakon da ake magana akai guda ɗaya ne an fahimta ko na alqur'ani waɗanda suke cewa ya halatta ba su ɗauki alqur'ani irin dalilan da muka faɗo su suke faɗa shin manzo ya ce da Fatima da Aisha halaki ba a jikin hannunki take ba shi kuma qur'anin da hannu ake dauka ko halaki ba akan harshenki take ba tunda qur'anin da harshe ake karanta ko suka ce kuma manzo ya ce mu'mini bai zama kazanta saboda kai ta ba kazanta ba shi tunda musulunci ma qur'ani za ta karanta da samu da to ba cewa halatta irin waɗannan dalilan suke faɗo masciya bai halatta ba su kuma suna suke cewa ai tunda aka ce la yamassuhu illa al-mutahharun to su abin da suka fahimta duk wani nau'i na tsarki in dai ba a da shi ba za a ɗau qur'ani musamman babban kari janaba haila kai za ba za a ɗau qur'ani ba biki ba za a ɗau qur'ani amma masu waccan fahimta suke cewa to ai wannan aya da kuka kawo abin take cewa ba mai taɓa shi sai mai tsarki ba qur'ani ake magana magana ake akan wato ainihin lauhul mahfuz an fahimta ba magana ake akan qur'anin da muke karantawa kuma aka ce illa al-mutahhar suka ce to ai mu'mini ya annabi ya ce bai zama kazanta shi mutahhar ne an gane ku saboda ka ba nan magana ake ba amma ya tabbata mana cewa kada a dauki qur'ani a ba wanda ba musulmi ba kaga bai banta mana an fahimta ku to irin wannan shine abin da ake samu wato an karar juna da ilimi a tattauna da malamai suka aka haka suka ce to sai kuma su daga cikin suka ce ba za ta yi din ba suka ce sai dai in dan neman tsari kamar karanta ayatul kursi ko kuma karanta qul huwallahu falaq da nasu suka ce to asma qur'anin ne in za ta nemi tsari ta karanta dan neman tsari to wannan ma take koyon karatun tsare ta yake an fahimta ku suna ka inda za ta karanta wasu surai ta aikata ko ina ma ta karanta qur'ani dai haka an fahimta sannan kuma suka ce an ce mace za a raba ta da wannan wata na sati tana jinin al'ada ta ce iya sati ba ita ba qur'ani in hada suke ake karɓa to za a wuce ta in abin take so ya laushi ta iya za ta rasa kuma shedan yana nan yana jiran dama a ce ta yi tsaf ta yi shiru ta yi cik da ambatan Allah shi kuma ya bujo ko shi abata ta ambata Allah to da shi ne maganganun da suke akwai ya lokacin su iya a duk abin haka yake ai a tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya san yan aljanna ya san yan wuta ya kuma wato anin datar da kowa da irin aikin da zai mai tafiya aljanna ana datar da shi da aikin aljanna mai tafiya wuta ana datar da shi da aikin wuta to a gurin yin aikin da za a tafi aljanna akwai waɗanda farkon rayuwarsu da aikin tafiya wuta suke sai da fi kittan taƙi ba da za su mutu tafi wutan sai kuma ikon na Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya zartar musu ba su tafiya aljanna tun farkon asalin samar da su tun ba a halicce su ba sai ga sun koma yin aikin alkhairi sai su cika da kyakkyawan aiki shine fa yasbiqu alaihi alkitab wannan ko kana cikin al'ummar annabi Muhammad ko kana cikin al'ummar kafin annabi Muhammad haka hukunci yake kan fahimta kamar yadda yake faruwa a duk waɗanda suka zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na annaba da manzanni ai su ma kira su karɓe na azo abu Allah suna tare da wanda suke kan tsiyataku da barna da sharri da shirka ko sai su rabo su da ita kenan da su ɗauko hanyar tafiya wuta daga sanda aka yi musu tallan addinin Allah suka karɓa to sun baro tafiya wuta sun dawo hanyar tafiya aljanna sai zama littafi ya riga ya a gare su tafi aljanna sun yi aikin aljanna sun ƙare rayuwarsu da shi wanda sun somo da na tafiya wuta wani kuma za ka tarar cewa aikin alkhairin yake yi da shi aiki ya somo shi ana ga cewa eh wannan in ya mutu akan sa alkhairi ne aljanna zai tafi kusa kyakkyawan fata da ake masa sai kuma kwadam sai kuma yin aiki tsaya kamar wanda ya faru da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mutumin da yace da shi bayan yayi rabo na ganima yace da manzo wannan raban da akai ba ai adalci ba ba a nufi Allah a ciki kaga wanda yace manzon Allah da iya Allah iya da shi ya aiko shi ififita shi akan dukkan bayi dukkan annaba da manzanni kai kuma kace wannan zaben da Allah ima bai yi zabe ba ya ji ya zabo azzalimi ya zo muku rabo aka shi ma kalma ce ta fitar da shi kwata kwata daga alkhairi zuwa tsiya ko an kankanin lokaci yasa aka ce wutar da aljanna ta fita ki da kowace ta shi ma da wannan samu tasa ga su abulahab shi ma da manzo ikira su ya gangami yake cewa to ba zan iya wadata muku komai a gurin Allah ba ku ba Allah kaza 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 shi dama dan wannan ka tara mu tabban laka hali haza jama'atan shi ma sai zama da din da Allah ce to kai ka ce masa tabbar a matsayinka na bawa dan iska to ni kuma ce da kai tabbata ya da adila ko shi ma sai zama ya halaka wanda a wannan gabar da ya karba kiran manzo shi kenan duk tsayar da aka yi ba an share alkhairi ne zai biyo ku sai ya ƙara tsaya a kan ya matsayaci kenan gaba ɗan shi gaba Allah ya kiyaye mu a ba daidai ba ne a ƙyala mara yana ba daidai ba in hukuncin sana'a da ke shi ne a da ke shi in na a hora shi da wani horon ba duka ba a yi masa Aisha matar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ƴaƴan dan uwanta da ta riki wanda haka ake cewa da ita ma ummu abdullah ko babar abdullah ana danganta ta zuwa ga dan uwanta wanda ita ba ta taba haihuwa ba da to a cikin wannan maraya da ta riki mun yi littafin adabul mufrad anan masallacin kafin fara wannan littafin a ciki akwai hadisi da yake magana cewa in sun mata ba ne da wannan maraya da ta riki ta kan kama yaro ta tsutsula masa bulala ya faɗi ta bar ma irin ta yaro amma bulala kuma marayu ne a hannunta ka kenan ana duka an fahimta a ɗauka cewa dan maraya ne ba za a dake shi ba to wasu suke sangarta su da haka ake rasa su amma maraya kamar kowane ɗa ne a wajen a ɗora shi akan daidai ko a hana shi ɓarna idan sa shi akan daidai sai an dake shi za a dake shi idan hana shi ɓarna ta kama sai an dake shi za a dake shi kamar da manzo yake cewa muru auladakum bisalam li sab'in wa dribuhum 'alayha da ashirin idan sun kai goma ku dake su idan yana maraya ya kai shekara goma bai sallama ba za a fasa dukan su an fahimta ta ka in sun kai goma maraya ne ko ba maraya ba saboda ya samu tsira da kubutu saboda haka wannan wani salo ne muka ɗauko wa kama cewa ba za a dake maraya ba ko ba za a matsawa ba ko ba za a saboda haka ita wannan uwa tana daga cikin bai ba da kaso mai tsoka ina da ita aidan maraya ne kuma kaza kaza ba ubansa saboda haka duk ƙaura ta ɗauka ta tsura masa so hana ganin laifi take masa wanda ba daidai ba ne so tare kuma irin wani sai ka tara a ƙarshe da su suke cikewa ita da ta tsayo a kan sai ta kare shi akan wannan ɓarnar da yake ko ba za a tsawata masa ba ita zai zo wa rashin mutuncin da bai wani irinsa ba galibi haka yake ba su nan da za ka zance ya ɗauki tabar ya rotsa uwar idanuwa sun fito ko haka yake faru wasu ma za ka tar da iyayen ita ce take karewa ba ta so a san ɗan yayi laifi uban bai sani ba in an zo sai ta kife magana a rufe a bari har sai abin ya kazanta ya fi ƙarfinta a daidai gaban da uban ma ba zai iya wani abu ko da haka ba daidai ba ne a sami salon da za a iya bi a taimaka mata a taimaka wa ɗan idan da yadda za a iya aka fuskanci rakonon da ta ɗan shaƙu da shi ko take ƙaddara ko kaza kaza ko kuma ɗauki wani salo na yadda za a jawo ta tunda ce maraya ne mai to shi kenan sai a riƙe masa wani abin alkhairi ana cewa ga wannan a ba marayan nan kaza 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 in ta fuskanci cewa yawa ne yana son marayan ta ina yi da ita akan marayan ta to sai kuma gefe guda sai karɓi ɗan shugo mata da wani to babu fa wannan babban Allah da muke so muke kauna muke fatan ima ku waɗanda suke da iyaye akwai fa matsala kinji 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 ya kamata me yadda asiri ba zai tona ba yadda muke kaunar juna muke so dan nan kaza ka san kai mai san sai mai masa abin kirki ne ko to yanzu kaga wata matsala wanda ta riga ka gani ta san da ita sai ka bijiro mata cewa abin kai ina damunka ma'ana ta samu abokin jimami na matsala ce to gaskiya kamata ka san kaza kaza ni ina kaza ga sai da kai an yi dace ta dalilinka ana iya daukan wasu mataki har a iya dawo sai ka zo ka zama kai ne kamar uban da bayan الله يسلمك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك